بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قرأ هذا مؤديد ونرانا الحميس 24 قوتا جماد الآخرة شكرا تدبو لأيد ريه الأربعين دشدة وانده يجر 26 قوتا ديسمبر دبو بيد 24 ميلادية a wannan majalisi namu na mako mako da muke karatu cikin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab wancan sati mun fara babu min al-imani billahi as-sabr ala aqdarillah insha Allah za mu karanta wannan babi din kuma mu ci gaba da karanta shi malai ce babu min al-imani billahi as-sabr ala aqdarillah wa qaulillahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbahu قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي فيه مسائل ما لو وانا بابي يا قل لا دومي بياني غميدا واتو حقولي يتباب من الإيمان دا كتكين إيماني بالله دا الله الصبر على أقدار الله شيني متين يا حقولي أكان أبن دا أبنجي جي قدرو وچساتي مبارا karatu a cikin wannan babi za mu je mu dan dawo baya saboda wasu daga cikin fa'idoji da mu fada ba a wannan lokaci mu ƙara fada lafazin as-sabr haguri da malamai ke fadan shi suna cewa a yare shi da yaren larabci haguri as-sabr yana nufin al-habs wal man ka kange ka danna wani abu ka kange shi to sai ce as-sabara to ibn al-qayyim ya yi kokari wajen yayin ta'rifin as-sabr haquri wa me shi a cikin tafsir sa'udatu as-sabirin wa dhikratu shakirin yace maka ce as-sabr haquri shine habsun nafsi 'an al-jaza ka danna ranka ka kange ta daga wato raki shine al-jaza wal lisani 'an at-tashakki kuma ka wato yi ma harshenka linzami daga wani koke-koke da zaka yi ta yi والسخط لكم واتو كدني شي daga yin wani fushi ko kumburi saboda wani abu ya same ka والجوارح على لقم الخدود kuma kadanna gabobinka daga wato marin kanka ko kuma ya ga tafanka ibn al-qayyim yake cewa wannan shine wato ma'anar hakuri kaga shi hakuri ana samun shi a cikin zuciya daga naki ta fara samun sa sannan kuma ana yin hakuri a magance sannan kuma ana yin hakuri a aikace hakuri duka kamar da imani yake shiga cikin abubuwan nan guda uku to shi ma hakuri yana shiga a cikin wannan abubuwan guda uku saboda shi kansa ai imanin ne nau'ikan hakuri da shari'a murta imanin umarni da shi idan kullu za ku ga wato hakuri ya kasu kashi nau'i uku ko dai hakuri akan abin da ubangiji ya baka umarni hakuri akan abin da ubangiji ya baka umarni Allah ta'ala ya ce kai sallah kai azumi kai da'awa Allah ta'ala duka ya ce wastabil 'alaiha kai haquri akan ita wannan ibada din za kai da'awa a ce ka ci gaba da haquri fasbir wa ma sabruka illa lillah ire iren wannan ayoyi za ka gani ubangiji na cewa ai haquri saboda ya baka wani umarni ne wanda yake yau da gobe sai Allah to sai a ce kuma kai haquri to kuma sai kuma hakuri akan wato hanahanan sa shine as-sabru ala nawahi ko anil ma'siyah hakuri akan wato abin da ya hana ka shi ma wannan ubangiji ya ce kar a shagiya wani sai ya danna zuciyarsa sannan zai ba zai shagiya ba ubangiji ya ce ka ai zina wani sai ya danna zuciyarsa to duk wannan kaga dole sai an danna zuciya an yi hakuri tukuna sai an lura cewa waye ba da umarin girman wanda ya ba da umarin to sai kuma a daina amma idan ba haka ba za ka ga mutane kawai za su je su ta masha ansu banda wannan kuma sai kuma na uku shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima hakuri akan abinda ubangiji ya kaddaro maka mai dan radadi wanda yayin da ya zai same ka kamar zaka ji wata wuta ce ta taba ka to wannan ita ma sai an yi mata hakuri to wannan galibi anan ne aka fi samun rakin dan adam wani lokaci umarni da hani ba a ganin sa kuru-kuru akan abinda wani abinda zai samu mutum na kaddara wata masifa ta same shi an fi ganin rakin shi a fili amma in sallah ce ba sanya yake yi ba tsakanin shi da ubangiji ne yana hakurin yawanin ya zo da ita yadda ya kamata wannan Allah kaɗai ya sani idan yi hakuri ne kada ya ci abinci lokacin azumi wannan ba wanda ya sani sai tsakanin shi da ubangiji amma inda ake gane wato mutum na da hakuri ko ba ya da hakuri gami da ubangijinsa kai tsaye a fili a kuru-kuru shi ne a samu ubangiji ya jarrace shi da wani abu kamar da nace kaga a nan a wannan abin da muka faɗa za ka gane wato hakuri ana samun shi a zuciya ana kuma samun shi a harshe kuma ana samun shi a gabbai to kuma tunda ubangiji yana ya ringa alakanta mana hakurin da abubuwa na ibada wannan ke nuna maka cewa ubangiji yana son hakuri kuma ya yarda da shi saboda hakuri shi ma ibada ce ibada ba ta cika tauhidi baya tabbata ba tare da hakuri ba mazala cewa Allah yana cewa fasbil li hukmi rabbika hukunci da ubangiji yayi ko dai hukunci na shari'a ko hukunci na halitta da yayi to duk wannan ana son mutum yayi hakuri da abin da yanayin da ya tsinci kansa Allah yana faɗa cewa bashir sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kayima wato masu hakuri bushara wanda idan wata masifa ta same su za su istirja'i su mai da lamar su zuwa ga ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala sai ya faɗi wato tagomashi da ke wanda suka yi hakuri za su samu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wadannan su ne suke da wato salatai daga ubangijin su duk masu hakuri ubangiji yana musu salati sannan kuma suna da rahama sannan kuma ubangiji ce su ne masu wato shiryayyu din da aka gasu a bi su to kaga anan duk wanda bai hakuri ba kaga bai samu wannan salatin da ubangiji yake mai bayi ba wannan dauka matsayin su da yake yi ba zai samu ba sannan kuma ba zai samu wannan jinkan da ubangiji zai yi na musamman ga masu hakuri ba sannan kuma bai zama daga cikin shiryayyun mutane ba kaga wannan zai ƙara sa ka fahimci ita ibada wato sinadar daga cikin sinadaranta shine hakuri dole sai an yi hakuri sannan kuma rayuwar duniya zan zamanta kiwon ba baki daya daga cikin sinadarin abinda mutum zai rayu ya salin alin shine yayi hakuri malamai suna cewa ma hakuri da shi da sakankan cewa ki ne kamar wato MB ne mutukar imani ba zai yi ba sai da yaqini ka ce kai imani da Allah da manzansa to sai da yaqini ka ji cewa lallai wannan abin da ubangiji yake ce maka na wuta da aljanna da gaskiya ne zai faru yaqini wannan in za a tuna ya daga cikin sharadin imani to haka zalika idan ubangiji ya ba mu alƙawari cewa in muka kaza Allah zai kawo mana kaza kaga alƙawari ya ba mu idan muka imani da Allah muka tsayar da wato al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar ubangiji zai ba mu duniya zai kaza wannan alƙawari ne ubangiji ya mana to wannan imani da muka yi da sakankan cewa ba inda za mu samu wato mu zama mun amfana da wannan hakurin namu sai yayin da akwai yaqini sai yayin da muka samu yaqini to kuma mu amfana da wannan yaqini shine mai hakuri wato shi as-sabr din ba za a samu nasara ba sai an samu as-sabr kamar yake cewa innan nasra ma'a as-sabr to kuma abin da zai sa kuma zai kai mu kamar bulo na farko da za mu hau kan titi na wato nasara to shine a fara samun yaqini tukuna shi kuma yaqini din abinda shine a farkon titi din karshen titin inda daga shi sai nasara kuma shine hakuri sauran abubuwan da zaka je ka kito to dole sai an yi hakuri inna nasra ma'a sabr sai malamai da suke ta magana akan bambanci tsakanin alhilmu da as-sabr ana wa alhalimu sunan ubangiji ne as-sabur amma wannan malamai da yawa suna cewa na ba sunan ubangiji da wasu suna cewa abdus-sabur ko abu ne kamar da wannan to me bambanci tsakanin as-sabr da al-hilm banda ma waɗannan kalmomi malamai da yawa suna faɗan wasu kalmomin da suke da kama da su kamar shi kace ma as-sabr da al-musabara da at-tasabbur ko sai su a larabci karin wani harafi to zai nuna ma'anar ta ƙara canzawa kadan ziyaratu fil mabna tadullu ala ziyaratu fil ma'na kamar da malamai ke fada to as-sabr da al-musabara da at-tasabbur din akwai ma'ana da malamai ke bayarwa ga wanda yake so in ya duba cikin littafin Ibn al-Qayyim 'Udat as-sabirin wa dhikr as-shakirin zai ga bayanai da yayi a wannan to amma dai kawai nan akwai kalmomi guda uku da yake yawan shiga ma mutane duhu zan kokari iya abinda ubangiji ya gane da ni wato a fahimce shi akwai as-sabr shine haƙuri mai sabr as-sabr akwai kuma at-tabr tha'un da tha'un din nan sai kuma akwai al-hilm shi as-sabr gashi ne mun yi ta'arifin sa habsun nafsi 'an al-jaz'i wal lisani 'an at-tashakki wa sakhat wal jawari 'an latm al-khudut inji Ibn al-Qayyim to shi al-tabr daga nan ne yake sai aka samu al-mutabara mutabara shine ka juriya da abu juriya da zaka yi kaman perseverance da sauransu to shi al-tabr a yaren larabci shi kuma shi ma dai yana nuna wato ka zama ka kanje wani abu ka danne shi to sai a ce ayi al-tabr shi lafazin al-tabr abin da yake magana kenan daga nan aka samu kalmar al-matbur matbur kamar yadda annabi Musa ke gaya ma fir'auna wani la azunnuka ya fir'aunu matbura ce matsura shi ina maganan wato ina ganin kai halakakke ne saboda an kanye ka daga alheri shine wato muni'ta min alkhairi an hana ka daga alheri dan haka zaka zama zaka halaka to shi almutabara suna cewa shine wato mutun ya zama ya rike ransa akan ya ci gaba da wani abu ya jure ya ci gaba da wani abu jurewa shine almutabara bambanci tsakanin shi da as-sabr kamar yadda wasu malamai ke faɗa tunda kaga shi ma wannan ai kaga rike rai ne as-sabr rike rai ne ka zama ka toshe rai daga rakinta shi ma al-mutabara danna ranka ne ka danne ta kate raki to amma wani irin dannewa ne dannewa as-sabr shine suka ce wato idan ya zama abin ya shafi wani abin da zaka rika shan wahala kai a jikinka kamar yadda zaka ce as-sabr diya ko sai akwai mutaka da ad-dawu da an-nur an-nur shine kamar haske na wata haka kamar irin wannan haske haka da yake haska mun kaga ba ma jin wani zafi to amma shi abdiya shine wanda zaka ji kawai ya keta jikin kana jin zafi to dan Allah baka cewa hakuri in aka yi shi akwai zafi to din kaje an ce maka hakuri to akwai wani abu ne mai wahala da yake keta jikin ka sai kuma ka ci gaba da hakuri da shi din shine malami suka cewa tahammulul ana wal alam an nafsiyya aw al jasadiyya wannan shine hakuri shi kuma al mutabara shine wato ka rike ranka ka teraki akan wani abin da ana bukatan ka ci gaba kamar zuwa makarantar neman ilimi zaka gani wani zai dan fara ya bari to wannan kaga abin da yafi dacewa ka kawo mata al-musabara duk da dai ana kawo istibaru din ana kawo lafazin istibaru da ma'ana al-musabara al-musabara shine al-muwadhafa al-muwadhaba wa habsun nafsi 'ala al-istimrar kalma ka danne kanka ka ci gaba da abin to wannan shine juriya kenan kaga a Hausa kamar muna cewa juriya shi kuma wancan kuma muna cewa shaquri to shi al-hilm shine ni gaskiya ban ma san ni me zan faɗa da Hausa ba sai dai in wanda yake ganin ya fahimta ba zan dai faɗi abinda malamai suke faɗa akan ma'ana al-hilm suka ce al-hilm shi kuma shine ka jinkirta sakan kama wani wanda ya maka laifi ko azzalimi ta da kana dama kana da karfin da zaka yi kanka bar shi yana ina ta nan abubuwan sa amma sai ka wato daga mishi kafa ka jin kai mishi jinkiri ka daga mishi kafa ka mishi wato kakanin zahir ta mishi tsahirci haka da ake faɗa da Hausa ko daga kafa to wannan shine al-hilm ta da kana daman ka hukunta shi in kana son ka hukunta shi amma kuma ka daga kafan da kai abin da yasa kai daga kafan saboda cikan hikima ce da kuma cikan hankali shi zaka ce halimur rashid saboda shi inda aka samu al-hilm to abin da ya kawo shine wato ilimi da zubin hankali in ya zama kawai mutun yayi ya daga kafa ne saboda bayan da zai yi kaga ba al-hilm yayi ba in ya zama ya daga kafa ne amma daga kafan nan kawai zai je jawo banna iri-iri babu maslaha babu hikima to wannan bai al-hilm ba an fahimci bambancin suka ce mukafa'atu adh-dhalim 'an maqdiratin li hikmatin iktadat dhalika saboda hikima wanda wato ta hukunta haka saboda kaga ita hikima wato ita al-hilm zaka same ta ba zai yi wanda yake da zarar mutun yayi hakuri ko ya tsahita maka zaka gani hankali sai yi wannan abu me yasa kai dan daga mishi kafa in zai ga maka dalili na hankali zai zaka fahimci kuma cewa kuma shi ke tsatsene
da kuma ka fahimci cewa wato akwai maslaha wanda take marin jayiya da ta sa yayi wannan ai hakuri din da yayi to wannan sai a ce ayi alhilu to da Hausa me yayi wannan me sunan shi wannan shi ma dai hakuri ne ko alhilu tsahirtawa ne dai to amma da Hausa me zamu yi akwai wani suna da wani suna shi na'am kawaici a kawaici wannan ai kawai da ai kamar alhilu ba ya ma kama da hakuri na hakuri da Hausa yake fadi ko saboda haka shi ubangiji daga cikin sunayensa akwai alhalim daga cikin sunayensa akwai alhalim amma lafazin as-sabur ko lafazin al-mutabara duk wannan sun shiga cikin saboda hakuri ana iya samu wanda zai hakuri da hikima ko bata da hikima ba ko ya hakuri akan abin banza to amma shi alhilmu duk inda kaga an yi shi to akwai cikakken ilimi akwai kuma cikakken hankali akwai kuma cikakkiyar hikima to ubangiji kuma da ma hikima wato tasace siffatace baki daya don haka yafi cancanta ka siffata ubangiji in zaka kira sunansa da alhalimu saboda a ciki akwai ma'anan as-sabru da kuma al-mutabara da kuma qari amma kuma su in kace as-sabru ba dare ya zama haka ba sai malamai zaka ji min da muka na fada suna ta cewa wato lafazin as-sabru baya cikin sunan ubangiji da zaka ji su daga cikin manyan malamai ba suna sun samu sunansa Abdus-Sabur akwai wannan to wannan dai yana daga cikin abin da dai malamai suka yi majuna gyara to malam yayi mana wannan babi galibi shi abin da yake so mu kai zuwa gare shi ne hakuri akan kaddarawa ubangiji da ya kaddaro mana wasu musifu na rayuwa to wannan akan shi ne malam yayi mana babin saboda wato bawa ya yadda da wannan abin da ubangiji ya kaddaro masa saboda girman ubangiji din yanzu idan ubangiji ya kaddaro maka talauci ko yunwa ko kuma wato rashin aminci kaga shi wannan abin kai a babin ka kai yanda yake taba jikin ka yake cutar da kai wannan sharri ne kai a wurin ka kaddara ce amma ta sharri wannan kai a wajen ka to amma kuma idan ka lura cewa wannan abin ubangiji da hukuncin sa ne da aikin sa ne da kuma wato kaddarawar sa ne wannan abin ya faru to sai kaga to ashe ubangiji baya yin komai sai da yake ba baya yin kila wata kila yayi muku haka ne saboda kanka da yin wasu zunuban watakila ya muku haka ne saboda kuna wasu saba masa ina son ku daina wannan saba masa da kuke yi ubangiji dai baya abin sai da hikima to zaka so wannan abin da masifan da ubangiji ya kaddaro maka ta fuskan kasancewa ta aiki ne na ubangiji kaddara wasa ce an fahimta mu dan bawa dole ita da ita dole cewa ya yadda da wannan kaddarawa yana kuma son ta ma wanda yace ya zai so a ana maganan ta fuskan kasancewa ta wato ubangiji ne ya koro maka wannan kaddara ka ba wai yanzu kawai wuta ta zo ka ce wai yanzu na yadda ba bai ta kora ni ba shi ake magana ba ana maganan ta fuskan kasancewa ubangiji ya riga ya kaddaro kuma kai kaya da ubangiji kana girmama shi ka san baya alama abin sa da face da hikima to sai ka ji kaya da ka karba to wannan shine abin da malam yasa ya buga mana wannan babi saboda wannan yana daga cikin kamala na tauhidi idan mutum ya zama yana ta ubangiji kumburi ubangiji ya jarrabe shi da wata talauci ko wani nashi ya dauke shi ya kashe shi to sai ya kasance yana ma ubangiji kumburi to wannan ko dai ya cire tauhidin sa baki dai ko kuma ya rage mishi wani abu na kamalan tauhidin sa sai ina zai cire mishi tauhidi shine yayin da ya kudurta cewa ubangiji zalintar shi yayi kawai zalunci yasa aka samu talauci ga mutane da yanda yawa ka samu su ka ba su wadata amma ni ka bani a talauci yana zalunci ne kamar yanda karna suke wanda ba su da ba su da addinin nan suke cewa ubangiji ya zalunci iblis ne zaka ta hawa wakokin suna kiran shi broken angel wai da gangan ba ya samu winkin sa ya kakkarya saboda kai ya koma sama saboda zalunci tsabar zalunci to kaga yanzu wannan wannan abin da suka yi kaga wannan ai kaga fita ne daga musulunci duk wanda ya kudurta cewa in ubangiji ya yi mishi wani abu ya dinga jin cewa wannan ubangiji zalunci ya masa ba adalci ba to wannan ya fita musulunci to amma idan wai raki ne yayi kawai ya dan ji haushin ubangiji amma jin haushi ne na ta'anti na ji rashin kunya kamar bambancin wannan da wannan wannan shi kabira ne mutum yana dan kumburi ubangiji shi bai hana shi ya hana shi kaza kamar ya ci addu'a a kwana goma yana neman wani kudi da zai biya haya bai samu ba to da bai samu ba kawai sai bayan kwana goma ta yi kawai sai kuma yana wani kumburi haka ya dinga ganin ma shi yanzu ibadan nan ma ko tana ci ko ba ta ci ko zai dan rage ta to kaga yanzu wannan abin da ya kabira ce saboda bata kore mishi wato ibadar ba kuma ta sa shi goma yana kallon ubangiji da azzalimi ba kawai dai shi yana dan masa dan kumburi kamar yanda dai wani lokaci zaka ga daya ba mahaifiya ba da umarni ko
ko ya yanke mishi wani hukunci da ba haka yake so ba sai ta dan uwuninsa ita dan uwuninsa ko mace haka ta miji ta ce tai wani abu ba wai tana wai sai ta zama tana uwuni tana kumbura kumbure ba saboda ta raina shi ba a saboda dai kawai ta tana mishi dan ta'annuci da rashin kunya to wannan kaga ai ko a hudan tsakaninmu da mata suka yi wannan kaga ai kabira ce mu ba abu nan mu daya ma mahaifi wannan ko kuma mata ta mamujinta wannan aka bira ce min ka bai irin zanofa a kamus din mu alaifi dai saboda haka ba wani lokaci aka yi hukunci to shi ma ubangiji yayin da bawan sa ya dan yi ta'annuti irin wannan to wannan kabira ce min ka bai irin zanofa ana ji masa tsoro abinda zai kai ya kawo ba san wannan abu zata iya kashewa ga kafirci kaga wannan na saman ita ce kafirci na kasan kuma ita ce kabira min ka bai irin zanofa Allah sai an fahimci bambancin guda biyu sai malai yace wa qaulin lahi ta'ala da fadan Allah ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah duk wanda wato yi imani da Allah ubangiji zai shiryar da zuciyarsa zai kimsa masa daidai zai kuma kimsa masa imani da abinda ubangiji ya kaddaro masa cikakken wannan aya shine ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim ibn jarir at-tabari a tafsirin wannan aya sai yake cewa Allah ne yake cewa ma asaba min musibatin babu wata masifa da za ta samu dan adam illa bi idnillahi ba ce da izinin ubangiji izinin sa nan izini ba na shari'a ba ta shari'a ba izini ne na kauniya wato izini na abinda ubangiji ya halitta da kuma kaddarawarsa da hukunci da yi wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah ubangiji zai shaida zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani daga komai sai ibnu jarir yake cewa wa man yusaddiq billahi duk wanda ya gaskata ubangiji faya'lamu sai same yaqini annahu la ahada tusibuhu musibatin cewa babu wani mutumi da musiba ya same shi illa bi idnillahi face da izinin Allah yuwaffiqillahu qalbahu bit taslimi li amrihi Allah zai mishi muwafaqa ya seta shi ya seta zuciyarsa zuwa ga sallama ma al'amarin sa umari da ubangiji yayi warida bi qada'i da kuma yarda da hukunci da ubangiji yayi malai ce da fadin Allah wallahu bi kulli shay'in alim anan abinda ake magana ai Allahu zu ilmin Allah ma'abuci ilimi ne bima kare da abinda ya kasance wa ma yakun da abinda zai kasance wa ma huwa ka abinda yake kasancewa wa ma huwa ka'inun da abinda zai kasance nan gaba min qabli an yakuna kafin ya kasance to tunda ka fahimci cewa abinda wannan masifa ta same ka daga ubangiji ne to abinda ake so shine sai ka imani sai kuma ka ji cewa wannan abin aiki ne na ubangiji ubangiji bai dai cutar da kai ba ubangiji ba baya nufin ya cutar da bawa ba ubangiji wai yana wani jin dadi ne bayan sa duka su zama sun yana azabtar da su ba kamar yadda wani azzalimin sarki yake ma wato talakawan sa ubangiji akwai hikimar da yasa yayi kawo muku wannan jarabawar to shi dan haka sai ku so wannan hikimar da ubangiji ya sa muku wannan jarabawar saboda ita kamar yadda jarabawar da muke ciki a kasan nan to in ka juya abin ka kallai wato ubangiji shi ya korota ya koro wannan jarabawar kuma ubangiji ba so yake zalunce mu ba ubangiji so ila ko so yake wato kankare mana zanuban mu ko muna wasu ɗan laifuka haka da ubangiji yake son mu daina shikenan ubangiji sai ya mana wannan abin to kaga wannan makasudin ai zamu so ubangiji saboda wannan kuma wannan jarabawa zamu so ta amma kaga a babu kuma wato na ƙasa yadda da shi asalin abin da aka kaddara mana na jarabawa a Najeriya wannan muna da dama mu al'akhdhu bil asbab mu riko sababi wurin kokarin kaucewa mu kokarin gyarawa mu kokarin din yanda za mu yi badantun kuɗi ita jarabawa din saboda haka dai wato anan wannan shine abin da malai ya kawo ga magana na Ali bin Abi Talha al-Walibi yana rubutowa daga Ibn Abbas fasalan wannan aya yahdi qalba yace yahdi qalbahu ay yahdi qalbahu lil yaqin Allah ta'ala zai shaida zuciyarsa zuwa ga yaqini fa ya'lamu sai ya same yaqini sakanka cewa annahu ma asabahu da abin da ya same shi lam yakul yukhthahu ba zai kubuce masa ba wa ma akhbahu abinda kuma ya kubuce masa lam yakul yusibahu dama can ba nashi bane ba zai same shi ba to ta kaga ashe babu maganan wato an zo ana raba arziki a wani waje kai baka samu wani ya sanya wato wani dalili ya sa baka samu ba kuma kuma kana jin haushin ubangiji kuma kuma kana jin haushin shi wanda bai baka ba dama can wannan ubangiji bai kaddaro maka ba in ka gaba da shi shikenan yana da wani abu da zai iya baka kace baka ka ci gaba da yi masa wato mita ya baka wannan duk babu laifi amma dai abinda dai yake wato tabbatacce a lokacin da bai baka ba to dama ubangiji bai kaddara za a baka a lokacin ba malai ce qala alqama Alqama yace huwa ar-rajulu, wannan fasara wannan aya shine wani mutumi ne tusibuhul musiba, wata musiba ta same shi, fa ya'lamu sai ya same shi sakankancewa annaha min indillahi, cewa wannan musiban daga Ubangiji ne, fa yarda wa yusallim sai ya yarda da abinda Ubangiji ya sauko masa na musifar na musifa din, sannan kuma ya sallama na barasa zuwa ga Ubangiji sai ya imani. Wannan athari Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi da Shida Abdurrazzaq as-Sanani da Ibn Abi Hatim a cikin tafsiransu da Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya a cikin littafin Ar-Ridha 'anillah, wannan duk yayi ne akan ma ya dada wato abinda Ubangiji wato ya jarabawa Ubangiji da yake yi, duk akan wannan ya kawo manganin malamai da kuma ayoyi da sauransu. Suna fitar da wannan wato athari daga Ahmad ibn Bashir al-Kufi da kuma Sufyan al-Thawri da Abu Muawiya Muhammad ibn Khazin, dukkansu daga Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash daga Abu Dabiyan, sunansa Husayn ibn Jundub daga Shi Alqama. Wannan sati nace Alqama ibn Waqas al-Laythi, sun yi zamani dare kuma waje ɗaya suka rayu. Wannan Alqama ibn Qais an-Nakhai, Alqama ibn Qais an-Nakhai, isnadi ne sahihi ya tabbata. Sai dai nan da yace fa yarda wa yusallim, ya yarda da abinda Ubangiji ya kaddaro masa kuma ya sallama. Wannan yaddan me ake magana, yanzu kawai Ubangiji ya kaddaro min da talauci in yadda da kadarin, in yadda da wannan talaucin haka in daina neman kudi, ko kuma yake magana yarda iri biyu da malamai suka raba ta. Akwai wato na farko ya zama tana komawa zuwa ga aikin Ubangiji din, wato ka kalle ta a mahanga ta Ubangiji, cewa Ubangiji shi ya kawo maka wannan talauci din, to in tunda aikin Ubangiji ne wannan, kaddarawa sa ce, ai hukuncin sa ce, to shikenan sai ka yarda da abin da Ubangiji ya kaddaro maka, ka yarda da aikin sa, ka yarda da hukuncin sa. Wannan wajibi kowa sai ya yarda da haka. Wannan shi ar-ridha ne wanda yake wajiba ga kowa, in koda duka gidansu ne suka mutu, to dole ya yarda cewa Ubangiji da yayi wannan aikin ya yarda da wannan abu hukuncin nasa, wannan wajibi ne. To wannan shi ne man malaki mai ce shi zace fa ya'lamu annaha min indillahi, sai san daga wajen Ubangiji ne. Kaga ba wa ana magana yarda da ita wa talaucin ba, ana maganar yarda da abinda Ubangiji ya aiko maka, amma in ta yar aike ce hukunci ta Ubangiji, to wannan wajibi mutum ya yarda da shi. Ina ko bai yarda da shi ba, wato wannan zai zama ko dai ya zama cire mishi asalin tauhidin, ko ya cire mishi kamalan tauhidin. Muka ce asalin tauhidi kamar ya zama ya dangata ma Ubangiji zalunci, ya cire ma Ubangiji cikakken adalcinsa, yana ganin wato Ubangiji dan me zai masa wannan, ai zaunin tsabar zalunci ce. To kaga yanzu wannan in yema Ubangiji irin wannan, kaga ya fita musulunci. Idan kuma ya zama ya yi ne saboda tsabar ta'annucinsa, ba kawai dai yana duk da haka kuma yana ganin girman Ubangijin, ba ya dangata Ubangiji sharri ne ko zalunci ba, to wannan abin da ya yi shi ne wato kumbure-kumbure kawai ya yi, a sakhat ya yi ko a tasakhut, to wannan sunansa wato kabira min kaba'irul dhunub. Sai nau'i na biyu shi ne mutum ya yarda da wato abin da aka kaddara masa. To wannan yarda da abin da aka kaddara, misali mutum ya yarda da abin da Ubangiji ya kaddaro masa na talauci, ko ya yarda da abin da Ubangiji ya kaddaro masa na ya haifi yara guda biyu uku haka da an dauke su a lokaci daya, to yaji ya yarda, zuciyarsa ta ma yarda, saboda ya daina kallon kaddaran ita, ya koma kawai yana kallon aikin Ubangiji da hukuncinsa, to kawai sai ya yarda. To shi wannan shi kuma wannan musahabi ne, ba wajibi ne, ba kowa, kowa zai iya ba. Wani za ka ga da zaran wato wani nashi ya mutu, za ka ga musamman an ya daɗe da matansa shekara watakila 30 ko 40, tana mutuwa sai ya ga shi ya daina wani walwala a duniya kuma. Wani za ka ga da zaran mahaifiyarsa ta koma ga Allah, ya daina walwala, bai iya tsallake wannan jarabawar ba, tana cin su duk da haka, tana dan wato taɓa shi, tana taɓa lafiyarsa. To wannan kaga a babu su, shi sai da mutum musahabi ne, ya yi haƙuri, ya daina kallon ƙaddar, ya kuma yana kallon kawai aikin Ubangijin, ya yarda ya ji ya yarda, to wannan ba masa wannan musahabi ne. Amma idan bai yi ba, wannan ba a ce masa yayi zunubi, wannan ba a ce masa yayi zunubi, inji malamai. Na ce wannan magana shi Alqama, kamar yadda faɗin sa fa ya'lamu annaha min indillahi, yana maganan wajibi yarda da abinda Ubangiji shi ya hukunta maka, to ga yarda da wannan hukunci, a matsayin hukunci ne daga Ubangiji, wannan dole mutum ya yarda ma, bal ma ya je yana santa. To amma abinda aka kaddaro masa wannan kuma, in ya sami dama wato ya yaƙi da zuciyarsa, ya yarda da wannan abubuwan, ya ji kamar ma wato abin bai same shi ba, to wannan haka ake so, sai manyan wato bayan Allah. Amma in kuma bai ya gaza, to wannan kuma ba za a ce masa ya yi zunubi ba, wannan haka Ubangiji ya halicci bayi. saboda haka shi irin wannan hakurin to na biyu wani abu ya same ka ka tsallake wannan jarabawar saboda kai baka kallon wato ita jarabawar ba ita kake kallo ba ta cutar da kai ba cutar da kai ba ba ita kake kallo ba kana kallon waye hukuncin ne sai ka koma maka manta da ita wannan din jarabawar da ta zo same ka ka koma kana kallon hukuncin ubangiji ne da haka sai ka lalle kaman ka manta da ita ka yarda da ita ka sallama da manka zuwa ga ubangiji to ita irin wannan ita kuma malamai suke son kowanne bawaye kokari ya cincinta kan shi kai zuwa gare ta kaga dai ba kowa zai iya ba a ce a maka rasuwa a wasu wanda suke kana son su ba wai ka tsane su bane kana son su a sai ubangiji zai dauke su za ka gani kuma da inda aka zo sai aka same ka kuma gashi ka mai da lambar ka zuwa ga ubangiji da zara an ka tuna da su sai kai kokarin danna zuciyarka ka tuna da cewa hukuncin ubangiji ne sai ka yadda to a saman bawa na irin wannan wannan kuma musahabi ne to su kuma malamai sun fi son kai kokari ka cinci da kanka zuwa ka tsarin ka samu irin wannan hakuri din kaman yanda shi Abdulrahman ibn Ghanam yake cewa as-sabr ar-ridha hakuri shine ka yarda hakuri shine ka yarda dan ba yana magana wai hakuri da dan abu dai ne ba abin da kisa nuna maka shine inda aka fi son ka kai zuwa gare shi shine ka yarda da wannan hukunci da ubangiji ya maka ka yarda har al-maqdiyul maqdur din abinda aka kaddaro maka din shi kansa idan talauci ne sai ka ai wani kamar ma shi yanzu ma jin da talauci yake ya yarda eh to kaga wannan ai ba me yi ka sai wani ya nema ya ga ubangiji watakila shi a kamar haka ya kaddaro masa sai ce inda haka ka kaddaro mu ubangiji ni na yarda ka zaba mun talaucin da ya fa alheri a waje na ko misali mukaddara yana ya faɗa mu ubangiji haka ce talaucin ne yafi alheri a waje na a ilimin ka to ka zaba mun na zaba talaucin na yarda to yanzu kaga wannan shi abin da yayi shine ar-ridha bil maqdur ya yarda da abin da ubangiji ya kaddaro masa to wannan yadan da yayi wannan musahabi da wanda kaga ai ba zai iya yarda da talauci ba zai ce ai shi har ya mutu sai dai yana nan ya ta nema koda kuwa ba zai tara koyin ba sai dai ra'a 40 amma zai ci gaba da neman arziki sai wato inda hali yayi wannan akari na as-sabr ar-ridha na Abdulrahman ibn Ghanam yana cikin al-Tahfi ibn Abi Dunya yake ruwaitowa da sanadin da babu laifi saboda kana as-sabr ar-ridha ba ana magana ba za ta hana shi ba insha Allah zamu magana kan wannan baya hana wai kawai in ka bayan ka tuna kai dai kuka in ka tuna wannan baya ciki wasu dai malamai sun kokarin sa wannan amma dai idan ka duba sani'i na salaf duk da akwai wasu abubuwa da zaka ga a zahirin sa kamar yana nuna hakan to amma ba sun yi ne saboda su nuna maka cewa ba mutum ya bakin ciki ba misalin shine shugaban masu yarda da kadarin ubangiji amma kashi mun same shi ya rasa jika sa yayi kuka dan Zainabu ya kuma sa Ibrahim din sa ya kuma ce ya faɗa cewa kuma muna bakin ciki ya faɗa haka kamar da yake cikin as-sahihaini hadisin Anas ibn Malik cewa dai nan as-sabr ar-ridha shine wato ba ana maganar ar-ridha din shine hakurin baki dai ba a'a shine kololon hakurin da ake san kai zuwa gare shi kamar da yake cewa al-hajj wa arafah kamar yake cewa addinun nasiha ba ana maganar addini din kacokan din ana maganar nasiha kusan shine zai shafi komai da addini al-hajj wa arafah ba ana maganar wai hajjin baki ne shine arafan babban da sauran abubuwan ba ana maganar da yake daukan kaso mai yawa na arafan kuma wanda yake ya sami wannan kamar yadda Allah ke cewa wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara da sai ce wallahu ghaniyyu sai ce wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah shi kadai ne wanda ce wannan alfanu al-balamu din nan kenan wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara inda ya ce wallahu ghaniyyu sai ka damana akwai wani wanda yake ba mawadaci irin sa to kowa in ka kwanta da wadatin da ubangiji yake da shi to shi matalauci ne fitik kuwa wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara to sai ban na faɗa haka saboda akwai banci tsakanin hakuri da kuma wato yarda malamai suna magana cewa meye banci tsakanin hakuri da yarda muka ce hakuri dai shine ya danna zuciyarsa daga raki shi kuma yarda shine wato yarda da aikin ubangiji ya sallama ma wannan aikin na ubangiji idan wannan imanin ta sanya har ya ji da abin da ubangiji ya kaddaro masa ya zama ya dage kansa ya zama ya maida wannan abu da aka kaddaro masa a kasa ya take shi ya ma dai tunanin sa to wannan abin da yayi wato ya zama yana cikin manyan bayan Allah wanda suka hakuri wanda ubangiji zai yaba da kuma yarda malamai suna da magana kan bambanci tsakanin shi ar-ridha da as-sabr din ar-ridha shine wannan abin da muka fara ku tabbacin abin da ake rubuta daga Umar bin Abdulaziz kenan ya mun mace as-sabr shine yayin da mutum yaji yana jin wahalan abin amma shi ar-ridha shine abin da ya zama ya dan muzarci as-sabr to shi kuma akwai daga cikin manyan bayin Allah az-zuhat na gaskiya sufaye na gaskiya na da akwai Sulaiman al-Khawwas sai yake cewa haquri a yarda shine wato kafin ta zo maka kai cewa in ta zo maka kai kai imani ya ubangiji ba san kaza da kaza da kaza na masifa wanda ba a so kamar masifa ta gobara masifa ta kaza amma ni in ta zo min dai na yarda kafin ta zo ka faɗa haka sai ce wannan shine ita ce wato ar-ridha sai yake cewa as-sabr kuma sai yake cewa shine bayan ta zo kuma sai a ce kai haquri wannan shi ra'ayin shi Sulaiman al-Khawwas kenan wannan riwayan tana cikin ita ma littafin Ibn Abi Dunya ar-ridha anillah yana rawaitowa daga Muhammad Ibn Kathir al-Misisi daga Sulaiman al-Khawwas da kuma cewa Umar ibn Abdul Aziz ne wata rana ya je amma wani mutumin rasuwa sai je ya samu mutumin gashi ya haquri dan sa ya rasu amma gashi ya haquri har wani haquri ya ba mutane sha'awa sai suka ce sai wani daga cikin mutane ya ce masa kai wannan dai wani ayyar dace yarda ne yayi wato ya yarda ne ba haquri ba sai Umar ibn Abdul Aziz a haquri dai yayi to shi da kai kuma Sulaiman al-Khawwas suka ce a'a tunda dai yanzu abun ya riga ya same shi yanzu haquri yake ba yarda ba to wannan shine bambanci da wasu daga cikin malamai ke faɗa amma dai al-azhar bambancin shine kamar yadda na faɗa bambanci a rutuba ce kawai bambanci a martaba ne haquri shine yayin da abin ya same ka ka danna zuciyanka baka tuhumci ubangiji da cewa kai ya tsane ka ne ba baka yi raki ba baka yi kumburi ba aka kawai wannan haqurin a bakinka a zuciyanka kuma a gabobinka to wannan shine kai haquri shi kuma ar-ridha shine ka koma kana kallon wannan abun aikin ubangiji ne aikin ubangiji dan haka shi kai yanzu ka riga ka karbe ta to wannan shine ar-ridha in kuma ka kara da kuma wannan ar-ridha din da kai da cewa shi ma wannan abun da ya same ka di yayin da ka tuna ko da zaka je bakin ciki amma baka kallon wannan abun cewa ya cutar da kai shi kana kallon cewa ubangijin da ya koro maka ba yayi maka da dai cutar da kai ba kai yadda da al-maqdur din kai yadda shi abin da aka kaddara maka ce tunda dai alheri ne a wajena ubangiji shi saka mun haka to na karba na ji na amince na yarda shi kuma wannan kuma musabi ne wannan shine wato martaba guda biyu da ake da shi na ar-ridha kowanne idan aka yi malamai suke cewa wato abu ne wanda yake ya kamata bawa yayi wannan je na uku dai haka yana da wahala kwarai da gaske kuma abin da zai karar tabbatar maka cewa Sulaiman al-Khawwas wannan ra'ayi nasa ba daidai ne ba a wannan cewa ana iya samun yarda har bayan ubangiji ya kaddaro maka din shine wannan addu'a da manzo Allah aka ce ya koya ma Zaid bin Thabit kuma hadisi ne daga Ammar ibn Yasir yana cewa Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barada al-'aysh ba'da al-maut wa ladhata an-nazari fi wajhika wa shawqan ila liqaak yana cewa ya ubangiji ina wato roƙanka ka kimsa min yarda bayan ka kaddaro mun da wani abu kaga shi ana samun yarda din bayan kuma masifar ta sauka sadaka wannan ana iya samu to sai magana kan aljaza da kuma at-tashakki da at-tasakhut shi aljaza shine raki muka ce at-tashakki shine kai kuka da baki kai an maka kaza an maka kaza an maka kaza an jarabce ka kai an maka ne kenan shi kuma at-tasakhut shine a samu mutum saboda tsabar fushi da yake yi har ya koma aikace ana gani yana yin wasu abubuwa ya dau hularsa yayar ya dau wata kofar shi kawai wani kofa kawai ya je ya tukure ta ta fadi ya kece rigansa ya mara kansa kawai saboda an ce mahaifiyarsa ta rasu rasuwar mahaifiya akwai zafi amma dai waɗannan abubuwan ba sa cikin musulunci rasuwar iyaye abubuwa ne masu zafi wanda suka ɗanɗana abin muna ganin yadda suke yi waɗannan abubuwan duk da mu dai iyayen namu suna nan Allah ya ja mana falon su amma dai wani in ka ga yanda suke yi za ka ga abu ne mai daci kwarai da gaske mai marari kwarai da gaske ta wani da haka mutum ya danna zuciyarsa ya kama kansa ya ji cewa wannan abin aiki ne na ubangiji wataƙila ubangiji a wannan lokacin gaban nan da wato ya ɗauke shi ya sa ilimin sa cewa shine kawai mafi alherin rayuwar da zai a duniya in ya ƙara zuwa gaba to zai fara lalata abin da ya a baya kai kuma a wajenka da a ɗauke shi a da wannan gaban da kuma a bar shi wani maka da ku je ku haɗa lahira ina aljanna ubangiji bai ba bari yayi zulubin ba ya bari lokacin da yayi alheri yana alheri sai ya kashe shi da kuma yanzu kai a bar maka shi ya ci gaba da dubuga ta asansa daga baya kuma kaga wato in ka duba aikin ubangijin shi a babu sa dole ka so wannan aikin da yayi dole ka cewa shi ubangiji ya gata ya maka wannan abin da yayi kana ma so za kuma ka yaba ubangiji saboda ya dauke maka mahaifinka eh haka wani zai ce abin ba zaka ya dauke maka ma iyayenka ba zaka yabe shi zaka yabe shi wannan shi yasa zaka samu wato mazala in abu ya same shi zaka yana yin kuka amma kuma baya yadda ya faɗi wani abu sai abin da zai yadda da ubangijin sa wannan kuma kace baya korafa mutum a samu yana bakin ciki abin da kai ba a so shine mutum ya koma yana ta hauragiyan sa yana zage-zage ko yana wani kumbure-kumbure ko yana kaza yana kokarin cewa yana nuna kabar yana cin haushin ubangijin to wannan shine ba a so amma aka samu mutum ya sami wato al-bukaul mujarrad wani abu ne ya same sa kawai aka samu yana kukansa yana hawayen sa ko kuma aka sami wato alaman cewa wannan abin yana dan dafa shi kudi yayin da dan cinna iyayensa dai dan rashin nasi zai dan yi matsan-matsan sa dai ya ji cewa wannan abin ya taba shi kwarai da gaske to wannan duka wannan ba a cewa wai yayi raki game da suke tsammani wai kai kenan kaza a ba daidai dai bane kawai ka sai sa hoto ka koma duk bayan wani lokaci za ka ga wani yayin da ya rasa iyayensa ko wani abu shikenan bai da aiki sai sa status kuma da zaran lokacin ya zagayo sai ya ƙara fama maka shi wannan abu to duk wannan gaskiya ba daidai bane baya daidai da hakuri abinda ake magana shine yayin da ubangiji ya tuna maka da su zaka musu addu'a kuma zaka tuna da su kuma ka ci gaba da wato kewan su bazana har wato bayan ya koma Madina in ya tuna da Khadija yana kewanta yana kewanta ai ba ya ce bai ji da abin da ubangiji ya masa bane amma kuma wannan kewa dole ne tunda an riga an saba kuma wata mata ce ta bashi gudunmawa mai yawa a rayuwa saboda mutum ya tuna iyayen shi wannan babu laifi dan haka aka samu mutum wani abu ya same shi ya dan canza ya dan rame tsikila ko ya dan fuskar sa ta dan canja ko wani abu ya dan yi bakin cikin sa amma kuma ji da haka ya yaje da hukuncin ubangijin balli ma ya ba ma ya kallon wannan jarabawan ya koma ma yana kallon ya yaje da abin da aka kaddara masa to wannan abun wato dan yayi bakin ciki baya zama an ce masa ba daidai bane ba musamman yayi kuka saboda rahama ce da kuma tausayi Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ma mutum a samu mutum yayi kuka dan wannan nasa ya rasu wannan musahabi ne in ma kai to ala musahabi ne ana son kai ba san kawai a samu mutum shi ci shi baya kuka a ko me sabe kaza ya sabe kace kai ba kuka baki da a wannan mazali yake cewa wannan rahama ce ubangiji ke rubutawa ga bayinsa in wani abu ya same ka da kuka ka danyi ko sako zaka je ko wani abu kai ka je ka kayanka wannan an shi sa wato rahama ce dake gudana tsakanin mutane idan wani abu ya faru hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Anas cewa manzala lokacin da Ibrahim dan sa ya rasu to yana kwalla sai yake cewa tadma'ul ayn wato idaniya tana zubda hawaye wa yahzanul qalbu kuma zuciya na bakin ciki kage ashe yau dai ana bakin cikin in abin ya faru wannan baya kora kuma a ce ka yarda wala naqulu illa ma yarda rabbuna ba kuma zan faɗa wani abu ba face abinda ubangiji mu zai yarda wallahi ya ibrahimu inna bika lama hazununa yace wallahi ya kai ibrahim da rabuwa ka da kai da muka yi muna bakin ciki amma kaga jida kuma yace ya yarda to kashi kaga wannan yana nuna maka wato mustahabbacin wani abu ya same ka ko ka ya samu rashin wani ka rasa wani wato wanda kake son sa babu lifi kai bakin ciki babu mustahabi ne ma kai kukan da babu wato hauragiya a ciki babu wato jin haushin ubangiji ko musa kumburi cewa dan me zai maka kaza duk babu haka akwai wannan sa'ata kai kukan amma kuma kai da abinda ubangiji yayi maka na wato hukunci to wannan yana nuna cewa wato abinda kai ubangiji ya karba kuma zai baka ladan hakurin ka zai baka ladan yadda da kai amma abinda galibi kamar da doctor kai magana wasu suke magana cewa mutum wai ai mushi rasuwa ko ya koma kawai a same shi ma shi yana ta tsalle-tsalle abin sa wannan kaga kallafa ma kai ne ba wanda ya sa shi haka da aka ga wasu daga cikin magabata ana samun irin wannan ana rubutuwa daga wajen su to galibi manan magabata yana da zaka iya mishi tawili ko dai ya zama da suna faɗa ne saboda su ƙara horar da kansu za ga wani lokaci an zo wani abu ya same su kamar na rashi ko wani abu sai su suna ma son wannan rashin to kaga abin da suka faɗa wannan suna ba kansu ladabi ne sun ga kila wani ne a gefen su na nema ya raki ko wani abu sai ce to shi wannan abu ma ya masa shi kamar yadda wato ake cewa Mu'adh yana cewa lokacin da ta'un amawas ta faru lokacin sayyidina Umar kasan mazala kasan Umar wannan sahabbai nasa da shi da su Abu Ubaida Amir ibn Jarrah bi dadin rasuwan su ba har ma Amir ibn Jarrah Umar ya dinga masa wasu hikima ya dinga masa wasu hikimomi yanda zai ce wai ya kira shi ya dawo Madina saboda Umar na ganin wannan za a asarar shi asarar al'umma ce asarar Abu Ubaida da Mu'adh ibn Jabal a wannan lokaci asarar al'umma ce kwarai da gaske to Umar bai ji dadin rasuwan su ba to shi Mu'adh kawai sai yake cewa to shi annuban ba yazo ya kama shi to kaga wannan ba wai yana yi ne saboda ya je ya tarar da ka ba abinda yake magana yana saboda ya ladabin makansa cewa duk abinda yazo to shi inda hukunci ne daga ubangiji yazo to ya hadda sannan kuma yana ladabi ga wanda ke gefan shi kare zama wato kansu ka afutune su su kuma suna su ma wato rashin hakuri suna nuna ma ubangiji wani kumbare kumburi ko kuma rashin yadda amma shi dan mutum wani abu ya same shi a samu ya danyi bakin ciki ya ji bai ji dadi ba wannan yana da kyau yana da kyau saboda wannan shine abin da aka samu a sunnan maiki manzo Allah yana cewa inna bika lamahzunun wallahi ya ibrahimu inna bika lamahzununa shi kaga wannan shine sunna sannan kuma nabi wannan shine rahaba wato ka rasa wani wanda kake naka a samu musamman yaro karbi a rasa su wani lokaci an sa rai da su aka ana kuka to nan aka haka wannan babu lifi ai rahama ce yasa aka sami haka sai malai yake yace wani lokaci to masha Allah وفي صحيح مسلم حديث ده صحيح مسلم اشي صحيح مسلم عن ابي هريره ده ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي اثنتان في الناس اكو سدبيو غدا بيو هما بهم كفر والنبي دبيعه كافرتي ني وتو دبيعه دي نكافري اكي سامن كما مسلمي سنا اكتا شي الطعن في النسب وتو ايبنتا نسبا متاني وني يحط على الميت كما ين كواكوازو ga wato daga murya da koke-koke da keta aljihu da keta kaya saboda kawai mutum an masa rashi wannan sabanin haƙuri ne abana fil nasab ubangiji ya hana mu ba zama muna wato yi majuna wani kallon hadarin kaji saboda kawai wani ya fito daga gidan wani ne wannan kabilanci ne na banza da wufi wanda bai kamata ya zama ana samun musulmai na yi ba wanda kuma wannan abu ne abun mamaki yana da wahala ga al'umma sun rabu da irin wannan dabi'a jahiliya ce kuma amma za ka ga sai ga wani bahaushe yana iya da wani wanda ya raina kabila ce shi baya bashi aure baki da ko fulatani a ce shi ba zai ba wada ba ko wada ba wanda ya ce shi ba zai ba wada to duka wannan kaga jahiliya ne me yasa ake haka kawai kokarin adanu fil nasab ne dukan ku in an je an tike zuwa ga annabi Nuhu za ka ga hukun hade iyaka take nan balle ko kai annabi Adam duk za ku hade saboda haka in da annabi Adam zai dawo ko Hawwa ta dawo idan matan ku annabi Adam zai aure su ba dan yayansu da yayansa ne Hawwa ko ba ta ba wannan duk wani wanda ya saura a duniya ba da Allah zai dawo da ita saboda alaka ta take da shi cewa ta hanyar ta ne ya aka same shi yanzu ba wanda ta dawo ba magana a ce wai ai uwa kowa ce ita shi kuma da ubangiji ya haramta maka wato auren mahaifiya ana magana da mahaifiya da mahaifiyar mahaifiyanta da ita har abin da ya kai Hawwa ba ka san dawo wa zai aure ta to shi kaga to dukkan ku daga Adamu ne Adamu kuma daga tarbaya kuma ubangiji ma yasa ana kakata dan ka gane shi kai dan Adam bai kasa ka danga daga hanci ba to me kuma za a koma kuma ana makallan juna hadarin kaji bayan ubangiji na cewa inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi girma wajen ubangiji shine wanda yafi takawa ubangiji baya kallan wato suran jikin mu baya kallan halittar mu abinda yake kallo shine zuciya saboda haka diyayin da aka sami addini wajen aure to ka da ana cewa wai ai shi daga kabila kaza ce wannan kabilanci ce kawai tsaba ba wani abu ba a ce wani daga kabila kaza ce ba a san su ba sa ba kabilan kaza aure wannan tsabar kabilanci ce kawai ba wani abu ba maza da cewa idza atakum muntadduna dinakum wa khuluquhu fazawwiju kuma a maslaha ta ku duba ko manzo Allah shi kasa ai ba mutane ba wai kabila su kawai ya aura ba ya aura wancan to kuma masu bincike ma sun gano duk wanda suka tsaya akan kabila ɗaya suna aure su ba sa fita to kafi samu wasu cututtuka suna yawan bajin da su in akwai wani cuta wanda yake na gado ne to me bukon su fita su dan je su dan suna dan yin aure a wartayya haka su kuma wani mai lafiya sai ya zo shikenan wanda dama shi jinin sa ma irin wani cutan danne take baki da to kaga shi bai da lafiya ya Allah mai lafiya shikenan product kuma sai ya zama mai lafiya kuma to amma sai a ce ai sai dai auren gida ai tayi shikenan kaga ku ta fama da cuta sannan kuma an ce an fi samun kyawawa haka da wannan sai a ce a duba half gas da waye da sauransu galibi haka din ne dai kuma yake za ka ga ko a turawa wanda suka fi kowa cewa in ka je karo salsala sai ka ga an ce sun yi auta yayi da kaza da kaza da kaza da kaza amma wanda tsaya su ba sa fita baki daya to za ka same su abin babu dama ne mu ma Hausawa nan da suka aure da Fulani aka ga sun haska su an ga aka ji ana tarihin Bahaushen asali wanda na baya za ka ga yadda abin yake saboda haka tsaya a ce a kabila ta za su tur bata saboda tsabar kawai tana sukan nasaban wani to wannan gaskiya jahiliya ce kuma manzo Allah ya ce wannan kufrun kafirci ne wato abin da yake magana dabi'a ce wanda suke yake ya kawo ta same shi a wurin kafirai ne Ibn Taymiyyah amma aka same su a cikin abinda bai kamata ba aka same shi cikin musulmai a muka ce nan kufrun da aka fada ana magana al-kufrul asghar kafirci karami saboda yazo annaki na kira ce yazo ibn taymiya ce iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim ya guri kafin wannan wani abin da dan zo mu a zuciya daga cikin yara yaran dan matasa zan kira shi yaro dan na girme shi ma ni akwai wani yaro dan Bauchi kan maulidi da yazo zai yi ma malam Dr. Muhammad Sani Umar Reddy kan cewa ayyukan maulidi gashi nan ya zo a wasu littafi ibn taymiya ya faɗa kaza 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 da sauransu to abin da nake son in kai mana malam ina tsammanin altafin sai yace iqtida'u siratal mustaqim iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim to sai yace wai wannan abin wallahi ilahi ba daidai ne ba ka duba kai yaro dan tsugu dan dan wato karamin sa da shi bai san larabcin ba wannan kuma larabcin ko da dan secondary wannan muna secondary din mun san wannan da irabin iqtida'u siratal mustaqim wannan shi Junaidu Junaidu sunan sa ko za ka ga yanzu mutane suna ta rubutun ahlus sunna da yanzu yana saboda yana ta wasu abubuwa da abin nan ba hausa da malam ahlus sunna wasu rubutu da shi kuma ya rabar nasu iri iri a ya guri ya ajina fa da sunan haka fara yaro ne shi yasa ba wani babane ba sai ji iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim da kuma wani lokaci ana sallimu khalafata ashabil jahim to idan ka cire wannan lamun din ka ce mukhalafata ashabil jahim ta zama mafulun bihi wannan kuma iqtida'u siratal mustaqim ya zama wato mudaf wa mudaf ilayhi ne mudaf wa mudaf ilayhi ko kuma jumla ta zo munawwana to duk wanda yazo bayan wannan ya zama mafulun bihi wannan wanda yake da wannan larabci zai san haka ga wanda da yake da wannan larabci zai fahimci abin da nake faɗa to nan shine yake da na kawo wannan abin da Ibn Taymiya ya kawo ne sai na tuna da wannan abin da na san da yawa daga cikin uwa sun mashi raddi kan waɗannan abubuwan wanda kuma yana nuna maka mutum bai gama fahimtar ilimi bai zo yana yi malamai raddi almuhim da Ibn Taymiya yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun da kuma ire-iren waɗannan nasu shi cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum liqaba ba'd al-kufr anan kufr sai aka cire almishi albi lamu albi lamu kuma yana nufin cikan kalma din to idan wani lokaci dan manzo Allah ko a cikin harshen shari'a ana son a nuna maka abu karamin kafirci ne to sai aka cire mishi albi lamu din sibabul muslimi fusuqun qitaluhu kufrun kaga sai aka ce ba al-kufr ba ya kan musulmin kafirci ne wato dabi'a ce ta kafirai muka dauko muka yafa kanmu nan da aka ce huma bihim kufrun ba ce huma bihim al-kufr ba la tarji'u ba'di kuffaran a wani ruwaya dullalan ta maka fasara cewa kuffaran kar ku zama kamar kafirai yadribu ba'dukum liqaba ba'd wannan yana nuna maka cewa wannan ba kafirci ne karimi ba kafirci ba banje Ibn Taymiya yake cewa wani lokaci shari'a tana san kuma ta kawo kafirci babba to sai ta kawo maka albalamu to da wannan ne malamai suke rinjaye da cewa duk wanda ya bar sallah da yawa daga cikin malamai suke rinjaye da cewa duk wanda ya bar sallah to wannan wato ya zama kafirci ne babba saboda manzo Allah ya ce wa bayna rajulu wa bayna shirki aw al kufri tarku salah sai ka mushi alif da lam to ashe kafirci ake magana babba saboda haka wannan shine bambanci din amma wani ba kaida bace ana iya samun kufrin babu alif da lam ka kuma kafirci ne babba ana kuma iya samun kuma alif da lam kuma kaga kafirci ne karami karina kuma ke bayyana wannan amma dai wannan shine abin da yake a larabci kuma ga wanda ya lura wannan abin zai dauka alif da lam cikin kalman ce cikin ma'anar ce cire alif da lam kuma kamun ka dan cire mata wani abu dan wato kai ishara zuwa ga wato wannan laifi ne karami na'am kamar an sassauta sannan kuma duk hadisi ne walahuma an ibn mas'ud marfu'an sannan kuma ya tabbata daga cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya dauka shi zuwa ga manzon Allah a cikin sahihain kenan laysa minna man daraba al-khudud baya cikin mu wanda ya wato doki kuncinsa kuncinsa sai ya wato sai ya dake shi ya dake kunci saboda wata masifa ta fada masa washaqqal hubub kuma ya yaga washaqqal jiyub kuma ya yaga wato rigansa ko aljihunsa duk wani abin da yasa aka rika yayyagawa wada'a bi da'wal jahiliya kuma yayi kira ta jahiliya wannan hadisi ya cikin as-sahihain hadisi ne al-bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud anan shi ma wato malam ya kawo mana wannan hadisin saboda wato a nuna cewa daga cikin abin da yake kore hakuri shine wanda wata masifa ta same shi sai je dinga marin kansa barabal khudud kin al khudud jami'an al khaddu kun duku ce kuma tu ya rika marin kansa ko kuma ya samu tufansa ya rika yagawa to wannan kaga bai hakuri ba baya cikin hakuri da wato Allah ta'ala ya wajabta mana sai mun yi sai kuma yace wada'a bid'awal jahiliyya yayi kuma yi tunga yin kira na jahiliyya kira wanda suke wanda yake ba na ilimi ba ba na addini ba kira na jahiliyya misali kamar mun dinga kira abinda na faɗa yanzu shine adha'nu fi nasab indi mutum ya dinga kira saboda kabilanci kawai ko ku saboda wane namu ne ko ku saboda kawai wane kawai dan jam'iyyar ku ce dan haka ba duk abin da yayi daidai sunan sa eh kawai ko dan kabilan ku in ba dan kabilan ku ba shikenan ko kuma wane saboda yana tare da ku akan wata matafiya kamar gurguzu kamar kaza kamar kaza to har a cikin addini ma ba daidai bane bin lokaci kaga an samu saboda wannan a cikin tafiyan ku shikenan ya zama kawai kana goya mishi baya kan abin da yake daidai da wanda ba daidai ba shi addini ba addini da aka ce mu zama tare da masu gaskiya wanda yayi gaskiya kuwa ko da kuma kadaici ne yana wasu bidoyi za mu faɗa mu ce gaskiya yayi wanda kuma ya zama ya shike zalunci a cikin namu za mu faɗo mu ce yayi zalunci usura akhaka zaliman aw mazluman to shi kaga ba daidai bane mutum ya kulla wata kungiya da akan ta zai dinga ginawa yana kwancewa akan ta zai dinga gina soyayyarsa kuma yana kuma yin kiyayya kun ka shigo cikin kungiyan kungiyan shikenan wato shikenan ka zama masoyinsa kana fita kuma ka zama makiyinsa to duk wanda yayi wannan abin kaga yana sai ya raba addini ne kungiyanci sunansa ba kungiya ba kungiya kafa kungiya wannan ya halatta mu kafa kungiya na samarin wannan gida saboda mu rika yin ribadi muna bijilanci muna wannan duk ya halatta amma mai kungiyanci mu ce duk wanda bai shigo wannan ba mun tsane shi in kuma ya shigo muna sansa to wannan ba daidai bane wannan da'awa bid'awal jahiliyya kenan ayin kira na jahilai na jahiliyya lokacin da yake maguzawa ire-iren wannan za ku ga a baya-baya shekarun baya za ka ga wani lokaci daga cikin malamai na izala wanda suke sunna in suka hau kan mumbar su ta izala sai su ce shikenan duk wanda izala ta sa mishi albarka ya samu wanda ta tsine mishi ya tsinu to kaga wannan duk kungiyanci ce da yanzu dai alhamdulillah duk an yaki da su malaman mu duk sun yi nuna musu ba daidai ne na abubuwan ba duk an daidai ne na wannan kungiyancin da can ka san an yi hamasa fa an yi shi addini baya san emotion sosai emotion yana amfani amma kuma emotion babu ilimi sosuwan zuciya babu ilimi kaga sai ya zama saboda galibin su wasu wa'azin kawai ake yi ta ce kawai shikenan kaza 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 in ka shigo izalan a soka in baka shigo izalan kuma ai ba za a soka ba a take iya da kai za ka ga akan wanda za ka ga wani lokaci za ka ga ya zama fada babu kama hannu tsakanin albanin zariya da kuma wasu daga cikin yan kungiya na zariya din duk ire-iren wannan ya kawo haka in ana cikin kungiya a yi da kai in ba a cikin kungiya kuma za a yi da kai ba to kuma duk wani ya daga cikin abin da manzo Allah ya hana mu yace wada'a bid'awal jahiliyya yayi da'awa ne da'awa na jahiliyya babu wani kungiya da ka zo ka kafa ka ce wai akan ta zaka dinga soyayya ko kai kiyayya sai dai kai soyayya kai kiyayya akan imani la ta takhidu aduwi wa aduwakum awliya idan yana son Allah kana son shi in yazo yana kawo addini tasgaro to zaka je maka san shi kawai lokaci yayi ko to ina ganin babu laifi insha Allah sai mu tashi akan hadisi na Anas ibn Malik dama hadisin ma yana da abubuwa sosai a cikinsa to bismillah
in wani ya zo neman ta dan ne zai aure ta shi su waliyanta ba sai sun gani shi ba kawai in ta ce ta aminta da shi kawai sai a ɗora
a shi Ubangiji ya raba abin ne guda biyu ita mace aka ce kara aurar da ita sai an nemi izininta in kuma wato bazawara ce to sta'amar za a nemi umarninta ita wato budurwa mazala ce ibnu hasumatuha shine izininta ta yi haƙuri ko ta yi shuru in aka ce kina son wani ta yi shuru ko ta ɗan yi farin ciki ko ta ɗan sidda kai haka alama tana so da wasu malamai suna cewa yanzu ba su su amsa kawai dan ka a zo tana jin wani tsoro su amsa dai a huta saboda yanayin zamani amma dai maza da dai aka yi faɗa a hadisi kaga wannan to ashe ya bata dama shi kuma waliyinta shi bata sata kawo mishi wani wanda bai da addininsa bane shi maza da haka ya faɗa
wannan ba a ma gan shi ba kawai
a to ai kaga shine ce maka in ba ma da addini bai gan shi ba addininsa da kuma ɗabi'ansa madana cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu addinin sa da bi'ansa
ashe kaga in ta kawo mushi wani shi ma mahaifi yana da veto yana da abin da zai ce shi bai da ba shi ban gamsu ba saboda addinin sa ko ban gamsu saboda ace dabi'ar sa kaza ne wannan ya ji dama in kuma yayi ta zauna in take ta aure ba tare da izinin sa ba kuma wannan shi ne dalilin da ya bata to na aure ya lallace to haka kuma shi ma a mazashi na albali ba ya da dama ya dauko wani haka ya mata karfa karfa sai dai a babin shawara in ta ji tana so in ba ta so kuma tana dama shikenan koda bayan ya auren ta dama kuma ta ƙara zuwa wajen alƙali ta ce da gaskiya ita ba ta san shi a raba wannan duka ya tabbata a cikin sunna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to insha Allah karin bayani akan shi wannan lirabi ne kawai idan aka sami masdari wanda yake munawwan an mishi tanwini sai kuma aka sami wani suna haka shi ma ya zo gaban sa to wannan abinda su wannan sunan da yake gaban sa za ku mishi wasari samari a madin maqulin bihi saboda wannan asali idan kai in ka juya shi zai juya ya koma wato fi'ili ne kaman kace ana zahibun suqa ana zahibun kaga wannan munawwan ne zahib wannan ismu fa'il ne ma ba mazarin ba sai ka kawo as-suq suna a gaba to kaman cewa kake ana azhabu ila suq ya ko sai an kace ana zahibun suqa to as-suqa idan maqulin bihi to haka kuma in kace in ka kawo mishi kuma mudaf ilayhi kaman shi wannan ittiba'u siratal mustaqim ittiba'u wannan mudaf ne as-siratal mustaqim kuma mudaf ilayhi mukhalafata kuma sai da mubtada nasa an fahimci yanayin abin da ko masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.